نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إياي مماتا أولا مسلاتينا جمعة أولا كسامي البركة تتوغو لومي مسلاتين أفلاوكو باكين بودا ina farin cikin kasancewar mu tare a wannan lokaci a wannan safiya mai tarin albarka. Fata na Allah ya bamu dacewa ya bamu nasara akan duk abin da zamu tattauna. A nasihar mu a wannan lokaci a yau kamar kullun kamar yanda aka saba ga iyayen mu mata a matsayin ku na jagorori kuma al'umma wanda tarbiya take hannunku, akwai buƙatar a tunatar da ku Allah a nuna muku abin da ya kamata ku dora a kai na kulawa da kanku, kulawa da addininku, kulawa da tarbiyar ƴaƴanku, sannan uwa uba da irin yadda musulunci ya baku kulawa ta musamman. Idan zan koma tarihi a baya, babu wani addini da ya kula da ƴa mace ya taimake ta ya kawo ta cikin layi da za a yi tafiya da ita, ya san darajar ta kuma ya yi bayani darajar ta ga al'umma irin addinin musulunci. Don haka yana da kyau iyaye na mata san da wannan gata da Allah ta'ala ya muku da kuma wannan kulawa da shari'ar musulunci ta baku ta musamman, ba dan komai ba, saboda an ce yawa duk wanda yake mai karamci, mai kamala, mai mutunci, to yana duba mai Allah ya masa, sai shi ma ya tsaya yayi wa Allah daidai gwargwado. Khalas ana gani, na'am, alhamdulillah an yi rayuwar da al'ummomin da suka gabata ba su kimanta mace, ba su daraja ta kamar yadda kullum malamai suke yin bayani. Mace ba wata aba bace ba, ba wata halitta ce mai kima ko mai matsayi a wajensu ba, amma addinin musulunci ya ainihin wato tsamo mace daga rayuwar da take na zalunci da ake zaluntar ta, ake zubar mata da kimanta, ake ainihin wato tozarta ta. Akwai masu kashe mace idan sun haife ta, akwai masu binne mace a rami idan sun haife ta. Allah ya bada labari akwai waɗanda suna bakin cikin su haifi ya mace, laifin ta kawai ita mace ce. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. دكا وأننا آيوي بياني سكي أكان إرين ينا عندما تتبع شقاء أداء كوها يفتا أكي متين أبقين سكي يجاهم فاما سيابج أنا نكي سوني أمباني لأننا داما inji hankalin mutane waɗanda a wannan zamani a yau suke kyama kuma suke fada da yamaci ko kuma mutun yake kin matarsa ba dan wani ba saboda kawai tana haifa masa ko ta haifa masa yamaci a ce namiji a gida yana da matarsa amma idan kin haifi yamaci baya ganin ki da kima saboda yaya mata ki haifa wai har yau a gidajen mu ana cewa ai wance ita ce gida saboda yayanta duk maza ne yayanta duk maza ne amma wacce take tare yaya mata ba ta da kima ba ta da matsayi ba ta da daraja idan mijinta wannan jahiliya ne wannan rashin kyautawa ne wai ya ce wa ke idan mutum an masa haifuwa sai ya ce wai wai dan kwali ne ko kuma hula idan dan kwali ne mace kenan in hula ne namiji ko a ce wando ne ko zani irin waɗannan kalmomi na wulakanci wai idan zani ne sai a ce ta lalle ka gamu da aiki nauyi ya hau kanka kawai yanzu gani mutum yake yi idan ya haifi ya mace kawai liability ne nauyi ne wahala ne kawai to wannan tunani ne mara kyau abu ne da bai kamata ba abu ne da bai dace ba wallahi ta kai ga wasu mazajen wato dai da kulawa ta aure ba sa bawa macen da take tana haifin ƴaƴa tana haifin ƴaƴa mata a gidansu in dai mace ƴaƴa mata suke haifa to sai ku gabata da wani kima balle daraja da za a kimanta ta ko ainihin wato tsare mata mutuncinta iyaye maza don Allah ku ji tsoron Allah ku sani cewa duk abinda mace ta samu fa Allah ne ya bata kuma ta dalilin ka ne dan ba yanda za a yi mace ta haihu ba tare da ta hada da namiji ba wani mutum mai suna Abu Jandal wata mata tana ba da labari ko Abu Hamza idan ya zo ɗakinta mijinta ne ranar girkinta sai ya ƙi zuwa ba zai zo ya kwana a ɗakinta ba wai saboda tana haifan ƴaƴa mata sai ya je gidan maƙota sai ya kwana shine take cewa mali abi jandalin ko mali abi hamzata la yatina yadhallu fil baiti alladhi yalina ghadbana alla nalid albanina azu inda tace wa inna ma nu'ti alladhi u'tina me ya samu abu jandal baya zuwa gidan mu ya kwana bai zo ya kwana a ɗakin mu ba sai ya je gidan makota ya zallu fil baiti alladhi yalina gidan makota da yake kusa da mu sai ya je zauna a can ghadbana alla nalid albanina yana fushi yana bakin ciki kar ya zo wajen mu mu samu juna biyu dan kada mu haifa masa yaya mata sai ta ce a ai mu mata wa inna ma nu'ti alladhi u'tina ai abinda ake bamu ashe muke bayarwa da in kin ga mace ta haifi ya mace to ai dole ta dalilin mijin ne aka haifi ya mace ba wai a jikinta macen take yankanta take fitar da ita ba saboda haka jahilci ne rashin sanin addini ne rashin sani ya kamata ne ga maza da suke gaba da ƴaƴansu da matansu wai dan suna haifa musu ƴaƴa mata to ba ma wannan kadai ba kulawan ma da ake bawa ƴaƴa maza kusan yafi a wasu wuraren sama da kulawan da ake bawa ƴaƴa mata idan ya tafi kasuwa zai siyo kayan sawa sai ki ga ƴaƴansa maza zai siyowa duk inda ya ga ana sayar da takalmi ya sha'awa sai ki ga ɗansa namiji zai siyowa idan zai siyo alawa da minti da wani abu ɗansa namiji zai kawo idan zai je anguwa da ɗansa namiji zai ɗauka su tafi a mota idan zai je wani wuri na mutunci da ɗansa namiji zai tafi ita mace fa an batta da uwarta ba a kulawa da ita duka wannan wasu ɗabi'u ne da muke yi wanda ba daidai ba ne kuskure ne kuma iyaye mata ya kamata ku yi ƙoƙari ku inganta gidajenku ƴaƴanku mata su ma ku ba su daraja kamar yadda kuke ba wa ƴaƴanku mata maza masu aure ku ji tsoron Allah duk mutumin da bai yi adalci ba tsakanin ƴaƴansa sai Allah ya kama shi sai Allah ya masa ukuba sai Allah ya masa azaba ba inda aka ce ka wulakanta ƴar kamace ko ka yi kulawa da ƴar kamace ko ka yi taimakon ƴar kamace ka taimaka wa danka namiji yanzu idan an zo za a sayi mota ne wa yaro a gida sai ga ɗan namiji za a sayawa idan ya zo kyautan gida sai ya bi ƴaƴansa maza duk sai ya raba musu to ƴaƴansa mata fa duk suke aure waye gaya maka dan ƴarka tana auren wani ba ta da haƙƙi akan ka ka bata dukiyar da kike raba wa ƴaƴanka wallahi duk wanda ya dauki wani abu ya ba wa ƴaƴansa maza bai ba wa ƴaƴansa mata ba ya sani cewa sai Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi annabi ya ce ittaqullah ku ji tsoron Allah wa'dilu baina auladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku ya mace ya ce da namiji ma shi ma da ne daka bai halatta ba a dauki gidaje ana ba wa ƴaƴa maza ƴaƴa mata a ki ba su dan su suna yin aure a wani gida ko kiga wani ya zo ya yi kyautan 500,000 wa ainihin wato ƴaƴansa maza amma ƴaƴan mata kwata-kwata baya ba su wannan ba daidai ba ne kuma zalunci ne muna fatan iyaye za su kula irin wannan ɗabi'a ta jahiliya da ake yi a da to ya kamata bai kamata a ce mu muna yi ba Imam al-Baghawi ya ba mu labari irin yadda wato a mutanen da din a jahiliya suke kashe yaya mata sai mutum ya dauki ƴarsa mace sai ya tona rami sai ya binne ta tana da rai tana kuka wallahi zai tura mata ƙasa ya kan ya ainihin wato kashe ta shine wa'adul banati din Allah kiyaye mu abu na biyu a iyaye na mata ina so ku sani cewa Allah ya ba ku kariya ya tsare muku mutuncin addinin musulunci ya kimanta ku ya darashta ku ya hana masu cin mutunci su mutuncinku masu batanci su bata ku dan haka ne ma dan kare mutuncin ƴa mace Allah ya farlanta mata saka hijabi kada wani ajnabi ya ganta ya kalli jikinta ya kalli tsiraicinta ba tare da ya bada sadaki ba shari'ar musulunci ta toshe dukkan wata kafa da ka iya jalbul mafasid jawo mafsada da barna a cikin al'umma bayyana tsiraicin mace mafsada ne barna ne yawo babu hijabi bayyana jiki babu rigar kirki babu wandan kirki ko zanin kirki mace ta wayi gari tana musulma tana yawo da tsiraici wannan mafsada ne da haka Allah ya kafa doka tun daga kan matan annabi har zuwa matan mu'minai su rinka saka hijabi tun daga kansu har ƙasa suna rufe jikinsu ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما شكين سورة الأحزاب كنغا إياي ناماتا دا الله يزوم غنى هجابي سيد يفارا غيا والنبي غيا وما تنسى سكا هجابي هجابي درجاني هجابي كيماني hijabi matsayi ne hijabi mutunci ne ga ƴamace yace wani sa'il mu'minina da matan mu'mine gaba daya ba wai kawai matan annabi ba a hatta matan mu'mine duka Allah ya wajabta musu su rufe jikin su wannan doka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shari'a ta yi bayanin irin hijabin da ake so a sa na farko ya zama mai tsawo ya zama mai duhu in nace mai duhu ba irin transparent hijab ba ba hijabin da in aka saka shi ana hango wuyanki ko kirjinki ba, duk zani duk kyalle duk yadi in kin daga shi haka kika sa hannunki ta baya kina hango hannunki, to wannan bai zama hijabi ba, dole ya zama kasif, ya zama mai duhu, sannan ya zama galiz, mai dan kauri, ba mai bin jiki ba. Hijabin da mata suke sitirawa mai bin jiki yana mannewa a fata, yana bayyana tsiraici, yana bayyana adam mace wannan bai hijabi ba ne, bai halatta a sa shi ba, kuma kar a sa masa turare. Annabi ya hana fesa turare na maza, turare mai kanshi sosai in za a fita musamman mata. Yace ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya. Duk matar da ta fita daga gidan mijinta ta saka turare, ko ta fita daga gidansu tana budurwa ta saka turare dan a ji kanshinta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaciya ce. Da haka ya kamata ki ji tsoron Allah in zaki fita, ki rinka sa turare irin na mata. Turaren mata shine in kin sa shi na kusa da ke ba zai jiyo kanshin ba, amma ke zaki ji kanshin, sai dai wanda ya so ya sa jikinsa a jikinki shine zai ji kanshi. Wannan in za a fita to shine turaren da ya halatta mace ta saka. Amma idan tana gidan mijinta, tana gaban mijinta, ba laifi in ta sa mai kanshi da zai rinka jiyo kanshinta daga kitchen dinta, kanshinta yana buge shi wannan ba laifi, daga toilet dinta kanshinta yana buge shi wannan ba laifi. To kada a zo a saka hijabi kuma ana sa turare, kaga mace ta sa kaya ta zo ta wuce, inda ta wuce din nan ana jiyo kanshinta, haram ne wannan, ba suturar mata musulmi bane. Kuma wa Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, sharadin sa dole kada ya zama shi da kansa ado ne, duk kayan da yake ado ake yi da shi kwalliya, to kada mace ta sashi a matsayin hijabi, sai dai ta yi kwalliyar amma ta dauko wani yadi ta lullube idan ta je cikin yan uwanta mata ko gaban iyayenta, to ba laifi ta iya saka wannan kaya ta bayyana wannan ado. Amma mace ta caba kwalliya, ta caba ado, kuma ta ce ta saka hijabi, wannan ba daidai ba ne. Wannan su ne kaɗan daga cikin sharuɗa da hijabi ya kamata ya zama, kuma kai ya kama da kayan maza. Ba a son mace ta rinƙa yin kamanceceniya da ɗa namiji. Wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi, la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wa la'anallahu almutashabbihati min an-nisa' bir-rijal. Almutashabbihina min ar-rijali bin nisa' walmutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal. Duka waɗannan Allah ya la'ince su, duk macen da take kokarin ta mai da kanta kamar namiji Allah ya tsine mata albarka. Daka saka kayan maza haramun ne, kamar yanzu wata mace ta je ta dauko wandan mijinta, jeans din mijinta ta dauka tana sawa, bai halatta ba. Da wanda take daukan babbar riga ta mijinta, akwai wanda na gani wata rana wai saboda soyayya wannan babbar rigar ta mai gidanta ita ta saka ta dau hoto, akwai wanda ta sa zanna bukar na ainihin wato mai gidanta ta saka, haramun ne, ko facing cap na mai gida haramun ne. Wandan maza su saka, wandan mata su saka, shirt din maza su saka, shirt din mata su saka. Amma kada wata mace ta dauko kayan maza tana sawa, dan wannan tsinuwa ce. Annabi ya faɗa in an ce tsinuwa, al-tardu wal-ibadu ar-rahmatillah, an kori mutum an nisantar da shi daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Shiga na maza ba daidai ba ne, hatta makarantu da ake kai 'ya'ya ake sa su suna aski irin na maza mu dai a addinin mu na musulunci haram ne kaga ya mace budurwa wai ta shiga makaranta an mata aski kanta in ka ganta a ne sai ka ce namiji ne haram saboda at-tashabbuh ne bil rijal kama ne da maza wannan la yajuz ko kuma namiji yazo yayi kitso irin na mata ya daura gashi irin na mata har gadan bayansa wannan haramun ne al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kenan da ka wadannan man duk ku kula da su kuma Allah ya muku wannan ne dan ya kare muku darajar ku ya kare muku mutuncin ku kada masu wasa su yi wasa da ku da ka daga yau iyaye na mata ku sani lillibe jikin ku saka hijabi saka niqabi wallahi shine mutuncin ku shine kimanku ana ba mu labari matan sahabbai da matan annabi kullun da niqabin suke aka ce su takunkumi ma suke sawa zani ne suke rufowa gaba daya ba kofar idan ma sai dai su rinka lekuwa haka suka ce in maza suka kauce sai mu dauke idan maza suka dawo sai mu maida amma yau ana zagin mace dan tana sa hijabi musamman irin waɗannan kasashe na Faransa kamar kasashe ne waɗanda ana da matsaloli na hijabi so matan musulmi ya kamata ku kwato ƴan uwanku mata daga wannan rauni ku saka hijabi ku rufe jikinku ku saka kaya burin-burin manyan kaya ake so mace ta sa burin-burin wanda ba za a yi zai nuna ainihin jikinta ba kuma hijabi ba sai lalle ya zama dinkakke irin wannan ba ko da mayafi ne inda ya lullube jiki ko irin lafaya din nan na mata da suke sawa inda ya rufe jiki bai bayyana alama ba to shi ma wannan sunansa hijabi za a iya amfani da shi Allah shi ganar da mu abu na uku iyaye na mata Allah ya halatta wa namiji yayi ta'addudu zawjat li halli mushkilati ziyadati adadin nisa'i ko adadun nisa'i ala rijal akwai matsalar da ake tabugawa da ku har yanzu ba ku gama gamsuwa ba shine matsalar namiji ya ƙara aure to ita shi ƙara aure ma mutunta mace ne shine bayanin da nake so ne muku kenan ƙara aure shari'a ta ce a ƙara aure ne dan a mutunta jinsin mace manzo Allah ya gaya mana hadisi idan kiyama ta tashi mutum daya in kiyama ta kusa tashi wallahi mutum daya zai wayi gari yana da mata sama da guda 50 a ƙarƙashin hannunsa ko guda 50 a hannunsa tsakanin matansa da ainihin ƴaƴansa mata da ƴaƴan ƙanwarsa mata da ƴaƴan yassa da ƴaƴan ƴan uwa da marayu da zai rike wallahi namiji daya a gidansa shi shi kare in kiyama ta kusa shi ta kusa tashi to zaki ga yana da mace 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 a karkashinsa ta fi 50 to saboda shari'a ta tabbatar cewa a cikin alamar kiyama ta zo karshe zaka ga mata ne suka fi yawa saboda dalilai da dama maza sun fi mutuwa da wuri ki lura kafin a ce miki wance uwar gida wance ta fadi ta mutu sai kin ji an ce wance mijinta ya mutu ko ba haka bane ai kun fi ba da an fi ba da labarin mazajen ku sun mutu yanzu a nan gurin inda kuke zaune za a ce wance mijinta ya mutu wance mijinta ya mutu wance mijinta ya mutu wance mijinta ya mutu amma mu nan da muke zaune da kyar a samu a ce wane matarsa ta mutu ba su da yawa ba za ka ga mutane maza da yawa a ce wane matarsa ta mutu wane matarsa ta mutu wane matarsa ta mutu ba a fiye samu ba wannan yake nuna cewa mazan sun fi mutuwa a su bar mata wallahi alam ba mu sani ba ko tsabar wahalar cefa ne yake kashe su da tsabar nauyi daukar nauyin gida da wahalalunku da zafin kishinku yake kashe mazajenku wataƙila ko kuma haka dai Allah ya riga ya kaddaro to idan matan nan suka yi yawa in namiji bai je ƙara aure ba to ya za a yi da su arami za a sa su a binne su kamar yadda ƴan jahiliya suke musu ina da mata ƴaƴa mata kaza mallan yana da ƴaƴa mata kaza wani yana da ƴaƴa mata kaza ke ma kina da ƴaƴa mata kaza to wai idan ba a ita auren su ana auren su ana auren su ba ya za mu yi mu rage yawan su a titi ya za mu yi mu rage yawan su a gari da haka iyaye na mata ku daina fada da shari'a ku daina fada da musulunci dan an ce namiji ya ƙara mace ba ya ƙara bane dan ya wulakanta ki wato koi tozarta ki a'a an yi ne dan a rage adadin mata da suke yawo a waje na ɗaya kenan kuma dan a kula da maslahar yara duk inda kika ga yara ƙanana to suna buƙatar mata su yi tarbiyyarsu yanzu wani zaki ga a gidansa yana da mata ɗaya da yara yara sun fi wajen guda bakwai ko takwas ko goma sha amma mata ɗayan nan ba lallai ta iya kula da su ba in ya auri wata matar to za ta rage wa waccan matan wahalan aiki duk da cewa ko ba ku fiye son wannan lissafin da misalin ba sannan wannan shine zai taimaka mace uwar gida ta samu daman kulawa da tarbiyyar ƴaƴanta tunda ba kullun take yin girki ba idan ya auro wata wato wata ran zaki huta kwana biyu ki kula da tarbiyyar ƴaƴanki ki ainihin wato kula da mai gidanki ki gyara jikinki wata mata take cewa wallahi alhamdulillah tunda mijina ya ƙara aure na dan samu sukuni idan yayi kwana biyun nan bana nan baya nan to sai ne samu ne bacci da huta na yi wa ƴaƴana tarbiyya sannan kuma na gyara jikina kafin na dawo kafin ya dawo na shirya na kimtsa sai ya dawo ya tarar da ni a kimtse a gyare wannan ya mun tasiri ƙwarai kin ga ashe mijinki ya ƙara aure matukar ba zalunta ki zai yi ba to ki bar shi ƙara auren alheri ne wato a gare shi da ke sannan an ba da wannan dama ne tafadiyan liwuqu'il alaqati almuharrama bainar rijal wa nisa dan ayi kokarin a kiyaye yawan samun alaka ta haram tsakanin maza da mata shine zina idan namiji an ce ya aure ya aure ya aure a to an rage yawan faruwar zina amma mace ta zo tana kishi tana bakin cikin mai gidanta ya ƙara aure amma ba ta bakin cikin ya zina wani mata ɗaya ba za ta ishe shi ba haka ɗabi'ar sa take wani ma keke da ke shi ne za ki ga ya ishe ki wallahi wata da kanta fa in wahala ta yi wahala take cewa mijin don Allah ka ƙara aure haka take gaya mijin don Allah ka ƙara aure na ɗan samu sauƙi ni ma amma kishinku ya yi yawa ta yadda kuna yaƙar mazajenku ku yi ta faɗa da su ba kwa so su ƙara aure yanzu wata mata an bugo min waya ta bugo min waya ta tafi ƙasar Saudiya tana zaune mijin tafa ita kadai a wajensa ta tafi Saudiya neman kuɗi yayi ta dawo ta ki ta koma kuma wai zai ƙara aure yace to shi fa zai ƙara aure kuma wai sai ta ce wai ita wai bata yadda ba Allah ku ji rashin mutunci fa wai ita bata yadda ba ita fa bata tare da shi bata tare da shi kuma ta ki ta bari ya ƙara aure wannan mijin shi ma kansa ya zama lusuri ai ba sai ka shawara da ita ba ai gaya mata za ka yi kawai ka ce to na miki kanwa kawai ko ki dawo ko ba ki dawo ba za ki tarar da kanwanki a gidan nan to nan ba daidai ba ne wata kuma za ki ga ita kadai ce a gidan kullum azaba take mai gidan nan babu abinci mai kyau babu sakin fuska mai kyau babu farantawa babu jin kai ga yara babu tsafta babu kulawa babu kaza kuma ta rike wuta ta ce ita dai in dai akan ai mata kishiya ne to gwanda ta bar gidan wani ya ce dan Allah taimaka mai da addu'a matarsa ta ce masa wallahi idan ya kara mata aure wallahi sai ta bar gidan nan. Yana kara aure za ta fita, yace wai a bashi addu'a. Nace ba wata addu'a illa ka je ka kara auren kawai, shine maganin ta. Ta fita din da kanta sai ta yi maka waya za ta dawo. Gidan iyayen ai ba wani abu ne boye, wasananne ne. Ta je za ta ta fama da kannanta ma sun ishe ta bala'i, neman abun karyawa ma da safiya ishe ta tashi hankali. Ta kashe auren ta koma gidansu. Yan mata ma yau, yan mata kanana yaushe suka samu dama suka yi aure akan lokaci, ballantana wata bazawara da zaki kashe auren ki wai saboda mai gidanki wai ya ce zai je kara aure. Wata ta ce wallahi idan ka kara aure wallahi sai na shaka nanzir. Hajiya ki hakuri kar ki shaka nanzir, in ko kin dage sai kin sha, to ki je ki sha fiya fiya ma ba ka nanzir ba, tunda zaki hana abin da Allah ya halatta. Wata rike ta ake wai rijiya wai za ta fada, wai mai gidanta ya ce zai kara aure, ita gwanda ta fada rijiya ta mutu. Rijiyar ai ba bakuwarki bane, ki dan shiga ki kai ziyara ki gani, ki ji yanda ake ji a rijiya. Irin wannan rashin hankali da irin wannan shirbici da irin wannan gajeren tunani, wallahi ya kamata mata ku ji tsoron Allah. Kuma duk wacce za ta cice za ta yaki mijinta saboda ya ce zai yi mata kishiya, to ta sani za ta yaki Allah ne, ta sani za ta yaki shari'a ne, ta sani za ta fada da abin da Allah ya halatta ne. Allah tabaraka wa ta'ala yayi ne dan ya hana maza su je su yi zina. Yanzu wani in bai kara auren ba wallahi zai je zina. Amma ba mamaki malam, akwai matar da ta ce wa mijinta, yace mata hajiya ki ban ni fa na je na kara auren nan, in ba haka ba to zai iya yiwa ne zina. Tace wallahi ka je ka yi zina shi yafi mun alheri akan ka kara aure. Wannan wani irin tunani ne ya ku iyaye na mata? Tace wallahi gwanda ya zama yana zina akan a ce kawo mata kishi abokin zama. To wannan kuma addini ne, wannan kuma tunani ne na kwarai, ba dai ne bane. Da haka muna muku fada, muna kuma ja muku kunne, wannan rashin hankali da gajeren tunani da wasu daga cikin mata suke yi akan kar a musu kishiya ba daidai bane. Da waɗanda suke bin bokayi matsafa su je su yi ta tsafi tsafi. Wata mata ta sai da duk kayan ɗakinta tana kai wa boka wai don kada a bari mijinta ya mata kishiya. Ta sai da kwanuka tun tana saukewa yana jere har ya zama cikin kabet kawai. Kabet ɗin ma wata rana aka sai da tangaran ɗin da ke cikinsa. Har yanzu dai boka bai iya bada magani ba, mai gida fa ce ake hajiya ni fa zan ƙara. Sai da ta zo katakon kabet ɗin wallahi sai da ta ce fanar da shi ta kai shi kasuwa, wannan boka nata yana cin arziki a hannunta. Da ƙarshe ta gama sai da komai, hatta kujerunta na zama a falo sai da ta sai da su, ba ta da komai, ta kai wa bokaye, ta kai wa matsafa, ta kai wa bokaye, ta kai wa matsafa. Kuma bokan bai biya mata bukata ba, shi matsafin bai biya mata bukata ba. Duk matar da take da alaka da bokaye ko take da alaka da matsafa, wai dan ta sai mijinta ko ta mallake mijinta ko a je a mata wani bunne-bunne, wallahi ki sani cewa ba za ki kai labari ba. Kuma namijin wannan zamani ya fi ƙarfinki. Akwai wanda fa wallahi boka bai sai mai komai ba. In juninki bin boka ne, to wallahi shi yana da tsarin da ya fi ƙarfin bokan. Duka waɗannan ɗabi'u ne wanda ba su da kyau. Wata maganin fiya-fiya ta sha aka kai ta asibiti za ta mutu. Me ya faru? Wai ai mijinta ne wai ya yi ƙarin aure. Daga kawai an ƙara mata aure shikenan ta je ta sha maganin ɓera ko ta sha fiya-fiya za ta mutu. Saboda kina rayuwa a cikin jahiliya, kina rayuwa a cikin rashin addini. Don haka daga cikin dalilai da ya sa ɗan adam namiji yana da ƴanci, Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Allah ce kun sani cewa ba za ku yi adalci ba to shikenan ku hakura a dangane da bayi ku aure abinda Allah ya muku kuka samu na mata guda biyu ko uku ko biyar ai ko hudu wa in khiftum alla ta'dilu kun ba za ku yi adalci ba to ko wadata da mace guda daya shari'a ta ce wanda bai zai yi adalci ba ya rike mata kwaya daya ba cewa ne duk mai mata daya ba adali bane ba ya dai kusa ya zama ba adali ba amma wanda ya san cewa zai iya adalci ya aura to abu na hudu cikin abin da shari'a ta yi muku mai kyau hatta magana da mace za ta yi da wani namiji shari'a ta yi bayani yaya zaki magana da namiji dan ki kare mutuncin kanki wannan ma dai yana cikin hijabi akwai matan da suna magana da maza maganganu na fitina akwai masu daukan wayan mai gidansu in an bugo su dauka suna maganganu na karya murya wa abokin miji haramun alaiki akwai wacce take recording murya saboda fitina ta tura wa wani mai neman ta ko wani wanda take so ya aure ta kun iya gwalangwaso kun iya karya murya kun iya dutsiya da kuke yi dan ku tada sha'awar maza ku je ba cikin fitina wannan duk haramun ne hatta dariqatul muhadasa hanya ta zance bainan nisa'i wal rijal tsakanin maza da mata an iyakance mana ya kamata mata su kokarin kiyayewa ya nisa'a annabi Allah ya ce lastunaka ahadin minan nisa'i in taqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وكلكي كرن دبن كان با واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله تبارك وتعالى يتشي دنگني دا ماتا ياكو ماتا النبي كساني چهوا بادي دي كوكي دا سورا ماتا با لستنك أحد من النساء إذن هر كنجد أوران الله ما لما يسكا چهابين دي بمان تماتا النبي دا سورا ماتا بايان كسان چهوا سماتا النبي to kuma akwai tsoron Allah su na daban ne tsoron Allah su yafi na kowa ba za a kwatanta matar annabi da ainihin wato sauran mata ba ko daya ba za a taba kwatanta su ba in taqaytunna to sai Allah ya ba su ka'ida yanzu ki duba wannan matan manzon Allah ne amma Allah ya ba ta ka'ida idan za ta yi magana fala takhda'na bil qawli ku daina kari kuna gwalangwasan zance mace za ta yi magana tana karya murya tana maganar mata magana ta tada fitina magana ta yanga al-khudu'u bil qawl haram wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya sai rashin lafiya na sabo sai yazo ya yi sha'awa Allah ya ce inda ku faɗi magana wanda yake sananne a shari'a muryar mace ba al'aura bane amma in ta karya muryar ta mai da ita dan a sha'awarta ta zama al'aura kuma ta aikata abin da yake haramun ne ina matan da suke da dabi'ar in miji an bugo wa mijin su waya sai sun dauka waye kai ki me yasa ki me ya alakar ki da wayar mai gidanki ta yanda abokanan su za su kira shi sai ki rinka dauka ba daidai bane akwai wanda suna da dan karancin tsari a gidajen sai ka dauka kira mutum a waya sai ka ji matarsa ta dauka wani fitinan nan mutum ne gaskiya wani sai ya nemi matarka ke kuma da ke daukan waya wani abokinsa sai ya neme ki wani ana ba da labari ya seta ya gane in yazo neman abokinsa baya samun sa lokacin matarsa take daukan wayan to sai seta daidai lokacin da matar za ta dauka daga neman abokin kawai sai kama hira da ita namijin wannan zamani bai da garanti iyaye na mata ba aminci kawai a bi doka a zauna lafiya sai nesa nesa namijin wannan zamani zai iya cin amanar abokinsa ya nemi matar abokinsa namijin wannan zamani zai iya zina da matar abokinsa, matar makocinsa. Wani yayi tafiya, zai je karatu, zai je wani course na ɗan watanni, ya tara kuɗin cefanansa da kuɗin kulawa da gidansa da kuɗin makarantar ƴaƴansa da abincinsu, ya bawa abokinsa amininsa, ya ce gashi dan Allah ka rinka zuwa kana yi musu cefane, idan sun buƙaci larurar asibiti ko wani abu ka kai su ka taimaka musu. Haka ya ɗauka ya ba su, ya ba shi. Wallahi mutumin nan daga kawo kayan cefanan nan sai ya dawo yana neman matan gidan. Matar ba yanda ba ta yi da shi ba cewa mai gida ka ba mu kuɗinmu ba sai ka ba wa wani abokinka yana shiga mana gida ba. Ta ce ya ƙobar gida ke tsayawa sai ya kama na ɗan cefanan daga baya kawai sai ba da shigowa sai dai in ga ƙato a cikin gidana. Kuna lafiya ya gida ya yaran namu wai yaransu? Ta ce suna ɗaki kawai sai ya afka ya shiga ɗaki. Ki ji ba? Daga shigowa abokin miji ya yaranmu suna ɗaki suna bacci kawai sai ga shi tsundum a cikin ɗaki. Ta ce kawai sai ya fara zama a falona yana min hira, yana min magana ta wasa, sai na kasa gane me yake nufi. Sai na gane cewa fa ya samu rauni na imani, so yake yi ya neme ni. Ta ce ina matsawa yana matsowa. Ta ce malam a takaice dai har sai ta kai ga sai da ya zo ƙarara ya nemi sai ya yi lalata da ni a cikin gidan mijina, wannan abokin miji. Ta ce kuma ba zan iya gaya mai gidana ba saboda ya yarda da shi, ya aminta da shi. Akwai mijin da ya fi yarda da abokinsa sama da matarsa, wallahi ya fi amincewa da abokinsa sama da matarsa ta aure na sunna. Da haka ina kira ga iyayena mata, ku daina barin mazajenku suna shigo da abokanansu ba kai ba gindi suna shigo muku gida, don wata rana wallahi wani fasadi wani barna zai iya faruwa idan ba kiyaye ba. Kuskure ne, maguzanci ne, ba daidai ba ne. Idan mutum ya zo da abokinsa gidansa, to ya kamata matarsa ta zama cikin hijabi, ta lullube jiki kuma tana nesa. Amma wai yau birnin taka ne, birgiya ne, mutum ya je ya gayyato abokanansa, sai kuma ya je ya ɗauko matarsa ta zo ba hijabi ba lullube jiki, ta kawo abinci tana raba musu. Da ma ta rufe jikinta ne wannan ɗan dama-dama. Duk irin wannan al'adu ba su dace da mu ba. Ba su sace da addininmu ba, ya ku iyayena mata, ko kuma ƙanin miji. Wa ma adrakum ma ƙanin miji, ko ɗan gidan baffa. Alhamu, ƙanin mijinki yana shiga gidanki da hijabi ko babu hijabi, ko ɗan gidan baffanki, ɗan gidan ƙanin babanki, ɗan gidan yayan babanki yana shigo miki gida, shi ma haramun ne sai an saka hijabi an rufe jiki. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da alhamu ya shiga gida, ya ce alhamu shi ne ƙanin miji ko kuma ɗan gidan babba. Ya ce almaut, ai wannan kamar mutuwa yake wajen ɓarna, kamar yadda in mutuwa ta shiga gida za ta yi ta'adi, to haka ƙanin miji ko ɗan gidan babba shi ma ya shiga zai ta'adi. Akwai wata mata da take gaya min cewa malam annabi ya yi gaskiya, sai ga wata ran ƙanin mijina ya shigo gidana ina amarya, kawai ban farga ba, sai sa hannu ya riƙe min ƙuguna nan, ƙugunta haka kawai ya riƙe ya girgiza, yana cewa kai amma yayana ya iya kiwo. Ta ce malam da na nemi taɓarya ne kansa, ai sai a ƙofar gida muka rabu. Ai na ce Allah miki albarka, irin waɗannan matsiyatan ai sai da taɓare za a rabu da su. Ai to kin ga wannan ba daidai ba ne da wanda suke zuwa suna kallo tare da ƙanin miji ko ɗan gidan babba. Namiji balagagge ya zo ya shiga miki gida, ya zauna ya miƙe ƙafa ya ɗaga ɗaya ya ɗora kan ɗaya, kina zirga-zirga ba hijabi a jikinki, wai yana kallo ko za a kawo mai abincin rana ya ci? A'a, ya fita daga waje a bashi, ba dai ya zo nan ya zauna, ko kuma ki bar masa falon. Amma ba ki zo kina zirga-zirga a gaban shi ba, yana da wannan. Mun samu kes ɗin da ƙanin miji ya yi wa matar yayansa ciki, ƙanin miji ya yi wa matar yayansa ciki, ya yi ta zina da matar yayansa, yayan ya yi tafiya ya yi ta zina da ita, wallahi sai da ta ɗauki ciki. Ta yanzu wannan ɗan me za a ce, ɗa ne ko jika ko ƙani ko me za a ce? bai da kyau da ka sakaci da mutane suke a gidajen su su bar gidajen su kamar tasha kowa yana shiga gida wannan ba addini bane kuma haka za ku yi hakuri ku ta karban wannan karatun a haka din ba dadi dan ku gyara gidajen ku duk matar da ta kuskura ta mutu bata tsarkake gidanta ba ki sani wannan gidan da kike ciki sai Allah ya tambaye ki akan kulawa da wannan gidan ba a barin kowa da kowa ya shiga gida sai wanda shari'a ta amince masa ta yaddar masa ya shiga bayan haka ya zo a tarihi cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallama suna magana da sahabbai ba hana magana akai ba zaki iya magana da kowa amma kai ya zama akwai fitina a ciki Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin ya kawo babi da yake magana akan hukuncin mata su yi maza sallama maza su yi mata sallama yace ya halatta inda amnil fitna idan babu fitina idan ba a jin tsoron samuwar wani abu na fitina ya halatta mace ta yi wa namiji sallama ko namiji ya yi wa mace sallama an ta zo wuce amma wallahi akwai matan da a ba ni sunan shi fitina ne a gaban su daga zuwa ana yin sallaman ta musulunci sai ta zama ta shiga ta wuce gona da iri da haka idan zai iya jawo wata fitina to kar ma a musallama ba dole ba ne saboda gudun fitina din yanzu wata mace da ta ga wani kullum yana wuce ana mata sallama sai ta ce so na yake shi ma wani namijin da ya ga kullum mace tana gaishe sai ya ce wannan fa so na take sai a fara ainihin wato kulla tsiya daga baya kuma fasadi ya biyo baya mata kuna da rauni shi yasa aka ce ku daina ma magana da mazan yanzu wata mace daga sa samu dama tana magana da wani namiji za ta iya zuwa ta zo mai da magana banza wani bawan Allah yana faɗa cewa wata mata ce ta bugo masa tana masa fatawa dangane da matsalar ta tsakaninta da mai gidanta ba sa jituwa yana kokarin ya zai ya sulhunta su sai ya ji matan nan tana ni fa bana son sa ni ba zan zauna da shi bai ce a ki ji tsoron Allah dai kashi auren bai da dadi yawwa kashi auren bai da dadi ku daidai ku sulhunta abin da yake miki na laifi ya gyara ke ma ki gyara kawai matan nan daga fata daga ya bata dama suna tattaunawa kawai sai gashi ta buga masa waya tace da Allah matanka nawa shi fa malamin da take tambaya yace kamar ya me ya kawai wallahi tambaya ne Allah baka hakuri ta saki kara kamar tambaya da Allah ƴaƴanka nawa duk lokacin da kaji mace tana tambayar namiji ƴaƴanka nawa to so take ta aure shi wannan wani abu ne haka kuke tsiyar ku kenan wannan wata alama ne in dai mace ta fara tambayan mutum tana ƴaƴanka nawa to kawai daman za ta fara shimfida wani layi ne na soyayya da shi ko kuma matanka nawa ina ruwanki da haka ya kamata ku yi kokari ku kiyaye sai da mutumin nan ya sa ta a gaba ya bude mata wuta yace to ki mai da hankalinki ashe wannan ba fatawa ta zo ba shedani ya ce wannan ne ma take ta kashe auren ta zo ta ce za ta aure shi saboda gajeren tunani kina da gidan aurenki amma kina sha'awar ki auri mijin wata saboda rashin hankali saboda rashin kishi kina aurenki kina sha'awar auren mijin wata wata mata ta kawo kukan cewa wata makociyarsu tana neman mata miji wannan magana ta bani mamaki nace mace tana neman miki miji ko kuma mijinki yana neman matar wani tace a ita matar ce take neman miji na kuma wallahi sai na dau mataki akan ta shi mijin da matar ta turo masa dan message ko mai abu sai tura matar sai kin gani ko wai irin ya wanke kansa din nan sai matar ta ce ka gaya min gaskiya kakka min munafurci in ka san kana son ta ne yace wallahi ba na son ta matar wani ne fa wallahi ba ruwana da ita sai message sai sako matan da kuke neman mazan mutane ku ji tsoron Allah, ku daina wannan dabi'a, ku daina wannan tarbiya. Ƴaƴan ku sai sun yi wannan abu, ƴarki da kika haifa sai ta zo tana neman mijin wata, duk abin da kika yi sai an yi miki a gidanki. Dan haka wannan hali na neman mazan mutane ba wai fa neman matan mutane ba, mallam, mata ne ke neman mazan mutane. Na je wa'azi wani guri a wani gari, bayan mun gama mun yi wa'azi ne akan wani topic, haka mun tattauna, sai wani mutum sai ya bugo mu yace, tab mallam naji ka je unguwa kaza. Yace kash, yace ai mallam baka yi magana akan abin da ya kamata kai ba. Nace duk wa'azin nan da nayi. Yace ai da saura. Yace wannan unguwar, matan unguwar majority su neman maza suke, waccar tana neman mijin waccar tana neman mijin, kawai soyayya ake tsakanin mijin wance da mijin wance. Wannan wace irin al'umma ce wannan? Yace kuma anguwar sananne ne ma, wane ya san shi yana neman matar wane, shi ma wane ya san cewa matarsa tana neman mijin wance. Bala'i malam, musiba ta yi yawa a ƙasar nan, shi yasa malam muka kasa samun zaman lafiya, muka kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali, saboda babu amana. Yanzu akwai wasu garuruka, ni daga Najeriya nake, garuruka, akwai garurukan da sanannu ne, manyan garuruka ne, mutane suna cewa ai matan gari kaza, ai sai dai Allah ya sauke, duk wanda bai kula da matarsa ba a wannan garin, wallahi ya ji labarin matarsa tana soyayya da mijin wata. Masifar ta dawo ga yau, wai mata ne za su nemi, ba ni sunan shi, mata ne wai za su nemi maza, ba wai maza su nemi mata ba. Da haka ya kamata wallahi ku kiyaye, ku ji tsoron Allah. Kuma wannan abu ne sananne, mata suna neman maza, ana ta cewa maza suna refin mata. Yanzu an juya, mata suna refin maza, ba ɗaya ba, ba biyu ba, mata suna neman maza a kasuwanni. Sai ki ga mace ta je kasuwa daga sayan kaya tana neman mai shago. Wani ɗalibi na yake gaya min, yace mallam ina sai da kayan mata haka. Yace mallam ni na san bala'in da nake gani. Nace me yake faruwa? Yace kuma wannan duk wanda yake sai da kayan mata a kasuwa ya sani, sai dai ba za su faɗa ba. Da telan mata, tela namiji mai yi wa mata ɗinki, ya san bala'in da yake gani. Da mai sai da ƴan kunne, da mai sai da sarƙa, da mai sai da gazal da awarwaro, da mai sai da jambaki da koda da turaren mata, da mai sai da atamfofi, da mai sai da lesi, da mai sai da ɗankwali da takalman mata, da mai sai da kaza kaza na mata, duka waɗannan mutane masu irin wannan sana'ar sun san irin bala'in da suke gani a kasuwanninsu, yanda suke haɗuwa da matan banza suna neman su. Shi yasa ta kai ga yau, yanzu mutum zai bar matarsa je kasuwa sai yayi addu'a, sai yayi taka tsantsan. Wani fa matarsa ya kama fa a wajen mai sai da yalon bello. Malam me anan Lome, me kuke cewa yalon bello? Ko baka ma san shi ba? Soja me yalon bello? Kai ma ka manta? Irin gauta fari din nan. Gauta amma fari mai dan dadin, ba mai daci ba, mai dan tsinin nan. To shigom? Babu a nan garin? Ina mallam? Me ake cewa yalon bello a nan garin? Ba sa ci a nan, babu? Lalle Togo akwai saura. Ashe ba kwa cin daɗi, ba yalon bello a nan ganin? Aha, ba shi za na ga kullum ba kwa dariya da yawa. To ina mai sai da gauta? Irin mai sai da gauta a wheelbarrow ɗin nan. To wani ya kama matarsa suna hirar soyayya a kasuwa, ta je kasuwa, irin masu sayan kayan miyan nan suna hirar soyayya da mai sai da yalon bello. Abokin sai ce, kai kaga wance fa matarka? Yace a ba ita bace, ai asibiti ta tafi. Yace wallahi ita ce. Yace wancan? Yace ita ce. Muyi parking, suka yi parking da mota, yana dubawa, wallahi sai ga matarsa. Matarsa, ashe mata akwai masu yaudaran maza, ta je shago tana hira da mai shago, ta je gurin mai nama tana hira da mai nama, hira soyayya taje gurin mai sai da dan kwali tana kira da shi taje asibiti wajen likita tana masa dariya tana bude jikinta tana kaza tana kaza taje gurin mai sai da kaza tana kaza wallahi ku ji tsoron Allah ya ku iyaye na mata da yaje gurin mai sai da wannan gautan sai ce malam me ya hada ka da wannan baiwa Allah sai ce malam ya zaka yi mu magana banza budurwa ta ce fa sai ce a budurwaka yayi kaka zai buge shi yace dan abu kazan ka mata ta ce yace zo da mata aure ce yace to yau mun kai shekara 2 zuwa 3 kullun nan take zuwa mu gama hiran ba ta yalan bella magana ma aure muke da ita la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah lokacin da wani dan uwa yazo yake ga mu wannan wallahi kaman nace ban yadda ba yace wallahi malam wannan abun yana faruwa matar aure ta rikice ta canja kama ta ajiye jaririnta ta ajiye yaronta ta yi shiga irin na yara ƴan mata ta saka gazal da jambaki da hoda ta saka turare ta gyaran gashi ta shiga kasuwa ko ta shiga wani guri ta mai da kanta kamar ba mata aure ba wannan dalibin nawa yake ga mai yace yace wallahi malam akwai matar da tazo sayayya shagona dare ya mata tace alhaji ka kama mana hotel mana yace a a ki ganni da kyau rige mu na ni ba dan iska bane tace yo me iskancin a ciki dan ka kama mana hotel yace dan ubanki ni dai ba dan iska bane ba ya zage ta ya zagi iyayenta nace ai ka mata ma da sauki da nema kamata yayi ka je ka nemi lamban mai gidanta ka buga masa waya irin matan nan da suke fita za a je siyo atamfa za a je a siyo zani za a je a siyo takalma za a je ana kasuwanci ashe ana kasuwanci kuma ana kasuwanci da jiki ana kasuwanci ana kasuwanci da mutunci ta haka ku ji tsoron Allah ku gyara abin da kuke yi yaudara ce wani ya zo ya kama matarsa wallahi da daddare ya ce mun karfe 3 na dare yace malam na duba na ga ban ga iyali na ba eh yace can sai na ji ana waya ana dariya ana kikis yace na lallaba sai gashi ashe ta je falo ta yi wanka ta sa kayan bacci suna video call da saurayinta yace a dakin shi a malam in mace ta rena ka ba abinda ba za ta ma ba suna da renin hankali da renin wayo musamman in mutum bai tsaya ya rike gidan shi ba yace kawai sai gashi ya ga tana dariya tana bude baki ashe saurayinta ne wannan fa ya faru ne ba wai bane aure ne zai mutu aka zo a sulhunta ya za a gyara wannan al'amari nace wannan ya kamata a bata hutun wata 8 da rabi taje gida tukunna ta zauna kafin ta dawo kwarai da gaske ta ci dumame a gidan babanta tukunna a zubar da ita a manta da ita tukunna in ta yi hankali a dawo da ita yaya zaki zo da mijinki kina bugawa wani waya kuna hira da shi kuma a cikin gidan shi to ina ga wanda yayi tafiya ya bar matar shi idan baka da amana matarka ta je ta shigo maka da mata ta shigo maka da maza gida wannan din yana cikin al-khiyana az-zawjiyya yaudara da cin amana na matan aure da suke yi wa mazajensu a cikin gidajen auren su bari mu dakata nan na san wata kila bara a rasa ƴan tambayoyi ba abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana ku yi hakuri dangane da nasihar da aka yi muku ku kokari ku gyara da wanda suke tare da mu don suke ganin mu a nesa al'amura sun lalace gidaje suna ta cin mutane fatan mu Allah ya bada ikon gyarawa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.